haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin ƴan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin ƴan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma da Zara Aminu Fage da shirin dandalin ƴan jarida.
Assalamu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin ƴan jarida sunana Zahra Aminu Fage a makon da ya gabata mun kawo muku taron lecture tunawa da tsohon ma'aikacin gidan rediyon muryar Amurka kuma mataimakin shugaban kungiyar editoci ta Najeriya wato marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada wanda ya cika shekara guda da rasuwa taron da kungiyar ƴan jarida ta Najeriya reshen jihar Kano suka shirya a wannan makon zamu kawo muku mai shugabannin kafofin labaru dimbin ƴan jaridu abokai ƴan uwa da sauran jama'a da suka halarci taron shi cewa Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin ƙwararru kan fasahar aikin jarida a jihar Kano yace
wato darasin da muka koya a wannan taro taro ne akai domin tunawa da babban abokin aikin mu yayin mu a wannan aikin na jarida Malam Umar Sa'idu Tudunwada kuma babban darasin da muka koya a nan shine duk mutumin da ya rayuwa ta gari ya zauna da mutane lafiya ya aiki tsakani da Allah babu wani abu guda da yake sawa mai aikin jarida ya ci gaba ko ya fice a cikin abokan aikinsa har rayuwarsa shine ya kasance mai adalci ya kasance mai kwatanta gaskiya ya kasance mai ba kowa haƙƙinsa Malam Umar Sa'idu Tudunwada a jarida ya biya kowa kuma kamar yadda aka riga aka sani dan adam baya rasa kurakuransa amma daga lokacin da aka binne shi a gabana aka zama makoki da maganganun da ake da irin tributes din nan na yabo wanda aka Malam Umar Sa'idu Tudunwada ban ji mutum guda ɗaya kilo da yace ya bata shi wannan ba karaman nasara bace kuma yana nuna al'umma da sauran mutane cewa su kasance masu kwaikwayar halaye na mutanen kirki yadda koda baka duniya za a dade a nasara ka
wannan tasiri hakan zai yi ga aikin jarida da yaɗa labarai
to tasirin da zai yi ga aikin jarida ga yaɗa labarai shine ya kamata ƴan baya waɗanda za su taso su gane abin da aka tattauna a nan cewa Malam Umar Sa'idu Tudunwada mutum ne mai gaskiya mutum ne mai riƙon amana mutum ne wanda bai so kanshi ba mutum ne wanda bai amfani da aikin jarida ya gina kansa in ma na iya cewa shi in durƙusar da kai ake yi a rayuwa na iya cewa ya dinkufar da kansa ya daga wasu wannan rayuwa ce wanda yake sai mutane na gari wanda kuma mutanen ma waɗanda suke masu kankan da kuma tasaddiki da tawaruwa a cikin rayuwarsu Malam Umar Sa'idu Tudunwada ya hada komai
Dr. Sule ya usule na Jami'ar Bayero Kano kuma tsohon daraktan labarai na tsohon gwamnan jihar Kano Ibrahim Shikarau yayi tsokaci game da marigayi inda yace
to alhamdulillahi Umar Sa'idu mutum ne wanda zamu iya cewa kwararren ma'aikacin jarida mutum mai kwazo mutum mai sani ya kamata mutum mai kula da hulɗa ta jama'a mutum mai zumunci kuma mutum mai kwatanta gaskiya lokacin da na gama aiki na daraktan yaɗa labarai na gwamnati shi ya biyo bayana shi ya gaje ni a office saboda haka a lokuta da yawa wani lokacin ma bana ƙasa zai kira ni ya ce don Allah kaza 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 ya fuka tafiyar da shi sai ce mutu shi yanzu gashi ya haɗu da kaza da kaza da kaza da kaza mu tattauna mai wa juna raha kuma wato kusan tun sama da shekara 30 da muke aikin jarida muke tare da Malam Umar mun yi hudodi da dama mun yi ayyuka da dama kuma muka zo muka hada a bangaren cibiyar editoci ta Najeriya wanda ni nake shugabantar Kano Jigawa Umar muka dauke shi muka kai shi Abuja muka gabatar da shi da abokan aikin mu na Abuja suka amince aka kai shi muka kai shi Lagos a zaben da aka yi na kasa gaba daya
aka zabe shi mataimakin shugaban kasa gaba daya wata biyu da zaben sa Allah ya dauki rasa kuma har yau da nake ma magana mun kasa samu wanda zamu sa ya mai kurbi
sai ya zaka bayyana gudunmuwar sa akan harkar yada labarai da kasa jari
wato gaskiya ya ba da gudunmuwa sosai ka dubi misali irin yanda ya tsaro gidan radio Freedom duk nasara da fitowa da gidan radio Freedom ta yi a lokacin da ta taso ai ba wani abu bane a jagoranci duk waje idan kaga yayi kasa to daga jagora take baci kamar kar magana ne na Bahaushe in har sallah ta baci daga liman saboda haka kuma ka dubi duk inda ya zauna yaya ya tafi da wajen zuwan sa gidan radio ka dubi inda abubuwa suka canja zuwan sa Maiduguri wannan jaddal kura dubi inda abubuwa suka canja zuwan sa VOA ma America wasu programs a lokacin da ya kawo waɗanda ya jawo wa gidan radio masu sauraro da yawa a dalilin wannan program saboda haka wannan alamu ne za su nuna ma eh wannan fa ba karamin dan jarida bane sannan kuma yana kokarin tunasartar da na baya nan ne ma zan ji hakika yan jaridu masu tasowa anan an yi asara saboda an rasa wanda zai tunasar da yan jaridu masu tasowa wasu bangarori na aikin wannan jarida na gaskiya cikakken ma'aikaci ne kuma cikakken dan jarida
janar manaja na Radio Vision FM na jihar Kano Malam Adamu Ladan a makalar da ya gabatar yayin wannan taron laccar tunawa da marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada yace
na yi bayani akan irin barazana da matsalolin da shi wannan annoba ta COVID-19 ta kawo ga tattalin arziki sannan kuma ka san ko me na tattalin arziki ya shafi duk sauran bangarori na rayuwa da suka dogara da tattalin arziki musamman kafafen yada labarai amma kuma duk da haka duk da barazanar da ta shafi su kansu ya kamfanonin gidajen yada labarai mun nuni da cewa kuma gidajen yada labarai a wannan lokacin da suka fi kowa ta goma shi saboda bukata ta bayanai da ake da su wanda mutane da yawa sun dogara ne da kafafen yada labaran da don su samu bayanai dangane da ita kanta cutar da yadda za su kare kansu da kuma irin inda gwamnati ta dosa da sauran al'umma domin ba ko ma irin saduwa tsakaninsu da sauran al'umma tunda yawanci an rufe su a gidaje ko kuma a garuruwansu ba zirga-zirga saboda haka dole kafafen yada labaran ne suka zama kafafen sada zumunta tsakaninsu da al'umma sannan duk da wannan amma akwai babbar barazana da ita kanta su kansu gidajen yara saboda babbar hanyar da suke samun kudaden shiga wajen gudanar da ayyukansu ita ce ta tallace-tallace to yayin da ake wannan zaman gida ko kuma rufe garuruwa mafi yawancin kamfanoni sun rufe hanyoyin da suke bada sun rufe saboda haka tunda ba sa aiki dole ne kuma tallace-tallace za su tsaya su kuma gidajen yada labaran nan mafi yawanci tallace-tallacen ne su ne suka dogara da su don gudanar da ayyukansu to wannan ya kawo matukar barazana ga su kansu gidajen yada labaran wanda ya kai ga cewa waɗansu daga cikinsu sun tsaye da waɗansu ma'aikata ko sun rage ma'aikata ko sun rage yawan awowin da suke yi ko kuma sun rage albashi to wannan shi kuma yana da tashi illa wajen irin yanayin labaran da za a samu da kuma tsaftace kanshi labaran sannan kuma zai iya zama barazana ma ga rayuwar da kuma tattalin arziki saboda za a iya samun tarzoma tsakanin ma'aikata da musamman kungiyoyin kwadugo da za su iya nuna bujirwarsu idan wannan abu ya ci gaba kuma kamar yadda aka nuna cewa tattalin arzikin duniya ba zai farfado ba kila sai shekara mai zuwa to dole ne kafafen yaɗa labarai su tashi su dubo ɗansu hanyoyi da za su iya samun kuɗaɗen shiga don su tafiyar da ayyukansu musamman idan aka yi la'akari da cewa shi ita wannan cuta ta zo kuma ta buɗe wasu kafafe musamman kaga bangaren lafiya bangaren ilimi da bangaren wannan kafafen sadarwa na zamani akwai hanyoyi da za a bi a samu kuɗi da su sannan su kansu bankuna sun ba da damar samar da basussuka da kamfanoni kuma gidajen yaɗa labarai waɗansu su yi kamfanoni ne saboda haka mata su buɗe idanu abin da nace da ƙarshe shine kada gidajen yaɗa labaru su dogara da tallafi da gwamnatoci za su bada don shi yana zuwa ne da hannu zai iya zuwa an baka tallafi kuma a ɗaya bangaren ka sai da 'yancinka dole ne su tashi tsaye su fito da su amfani da basirorin su su fito da waɗansu dabaru da kuma su hada kaunan su yadda za su iya cike duniya dan ganin cewa sun samu fita dan idan har kafafun yaɗa labarai suka durkushe to ba wai tattalin arziki ne kawai zai durkushe ba duniya ma za ta yi durkushewa dan su ne kafa ta daya wanda ke wajen bunkasa shi kanshi tattalin arziki saboda dole sai an hada hannu da su kansu mahukunta su tabbatar da cewa kafafen yada labaran nan ba su durkushe ba su ma masu gidajen yada labaran su tabbatar da za su koma su dogara da cewa sai wani ya ta da su sun dora hannu aka cewa su mutu su lalace saboda ba wata mafita dole ne a samu fita yadda za a gudu tare a tsira tare
Masu sauraro a nan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya mutumin da yake aiki a cikin gwamnati zai fada abin da zai kare ta gwamnati zai yadda zai promoting ta gwamnati amma kai a gurin ka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa kaga tsaron nan ya inganta kaga sojin ne kaga cewa ba a iya farmakar mutane yakin terrorism yaki ne na ideology as long as ba mu kashe ideology in boko behind boko haram ba mu taba kashe boko haram ba daga Nigeria
jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da sa goma duku a ga sabon shiri na tsaka mai wuya shi na gaskiyar zargin da ake na cewa sojojin Najeriya gaskiya ba sa da isassun makamai musamman sojojin jiragen sama ba sa da isassun jiragen sama da za su iya bin waɗannan yan ta'adda da ke fatattaka yohan Sokoto daga tsanni da Zamfara da Niger da sauransu shi yasa ba a samun nasara kansu akwai kuma zargin da wasu ke yi na cewa dukkan ƙorafi ko kuma ikirarin nasara da ake samu ba gaskiya bane sannan ko me yasa su hukumomin tsaro na Najeriya din ba su amfani da hanyoyin fasaha na zamani wajen yin wato bin diddigin wayoyi na waitar huda su yan ta'adda suke amfani da shi wajen gano inda suke kamar da aka yi a Ghana to wannan sa da cikin abubuwan da za ku ji mun tattauna a wannan kashi na uku na tattaunawa ko kuma harar da muke ji ana yi tsakanin Nasturu Ashiru Sharif babban kusar kungiyoyin matasan Najeriya na Arewa da kuma barista Aliyu Abdullahi mai wakiltar fata shugaban kasa kuma hadimin shi shugaban kasa din dangane da harkokin da suka shafi hulɗa da kafofi irin namu na watsa labarai ba ta da bata lokaci ba ga Hassan
Alhaji Nasturu Ashiru Sharif kamar yadda kake magana dangane da makamin yakin nan ni da kaina na san nayi interview da babban Hafsan Hausoshin sojojin saman Najeriya baki daya kuma ya gaya min cewar kafin zuwan wata shugaba Muhammadu Buhari jiragen da suke amfani da shi duka a cikin 100 wanda suke da ake da su wuce kashi 40 ba amma zuwan gwamnatin ya ce mun suna da kusan kashi 85 zuwa 6 wanda suke amfani da shi sannan kuma na ba da rahoto dangane da jiragen yaki da aka kaddamar kamar su MI-35 a Kaduna da kuma helicopter attack kusan karo biyu uku a nan Abuja wanda zai ce duk waɗannan abubuwan a gwamnatin nan aka ba da kwangilan su aka shigo da su ku ina ku samu labarin cewar kamar gwamnatin Buhari ba ta kai kan yaki ba
abin da na faɗa maka ne shi da kai shi Kabir Tamim take ya faɗa ya kalubalance su kuma ya ce su zo masa su fito da invoice a gani inda aka yi
shi Kabir Tamim ne yayin wannan magana
cikin 2019 ne
ana zuwa ta mu bar maka ai kai ka kawo zancen saboda ka bani gama a'a yanzu ai kai responding
shi sai ka bari baka ansa
idan har kun san ina zuwa da ka ta
eh
idan har a lokacin su sojojin Najeriya da hukumomin sun siya suna da shi ai ya kamata su kalubalance su su kauce gashi to mu aje wannan ka gane ku rashin fitowa su kare kansu shi yasa mutane za su yarda cewa akwai wani abu da yake da na biyu su duk wannan jiragen da ka fada domin ka ce shugaban Hassan Suluji ya ce an kaza an kaza an kaza an kaza duk mutumin da yake aiki a cikin gwamnati zai fada abin da zai kare ta gwamnatin zai yadda zai promoting ita gwamnatin amma kai a gurin ka abin da kake bukata talaka shine ka gani a ƙasa ka ga tsaron nan ya inganta ka ga sojojin da ka ga cewa ba a iya farmakar mutane misali a wannan katsunan da muka je cikin binciken da muka yi da kuma jami'an sojoji yara da kanana da yan sanda da muka samu information ta gurin su abin da suka ce matsalar shine yawanci yanzu wayannan bandits din suna da nasu source da suke samun intelligence wato bayanai na sirri ba sa wato zuwa su farmaki kauyukan nan sai cikin dare saboda sun san helicopter mai wutar lantarki wanda zai haska ya dinga haska da ke zuwa ba sa guda ɗaya ne yake wai amfani yanzu daga yana mai duguri wani lokacin ma daga ɗauko shi a kashe zai aiki a nan gurin yana zama tashin hankali to kan kace ni sun je sun yi striking sun gudu sun bar gurin in ka ce ƴan sanda ko jami'an gwamnati sojin operation su tafi a ƙasa kafin su je sun iya gama abin sun tafi su ko kuwa suna tafiya za su yi musu lampo su yi musu ambush wai su kamar aiki da Hausa a ce ambush kenan kwantan bauna sai su halaka su cikin wannan yana cikin musu ba su ce kuma wasu guraren ma motar ma ba za ta iya shiga gurin ba saboda su da babura suke amfani saboda ka su jami'an tsaron mota sai za ka mafi alheri a gurin shine helicopter ya hau ya harbe su ya aiki ta gurin to banda wannan mu koma kan magana abinda da kai da shi kuka faɗa da abinda yake faɗa a ce wantan da aka siyo da abinda kai ma kai kwarburin cewa shugaban sojin sama ya faɗa idan da shugabannin sojojin Najeriya abinda suke faɗi gaskiya ce haka ne abinda suke da ba kuɗin Boko Haram ɗaya a yanzu a arewacin Najeriya da zai ma iya daga ɗan yatsa ya kai hari a yadda kullun za su zo su ce sun riga sun karya su sun rusa su sun je sun baje duk wannan yasunansu sansanonukansu da ya bayi na yadda suke faɗar zancen da bai kamata ce don ɗan Boko Haram su da kaga saboda wannan kalamin da yake suke faɗi mutane kuma su tare da zancen ba haka yake ba shi sa mutane ba za su yadda da magana cewa abin da su da sun sai makamun ba na ƙarshen su shine abin da zan tabbatar maka da cewa duk mutumin da yake zargin cewa abin da muka faɗa mun yi san zuciya to shugaban ƙasar da kansa ya faɗe shi jiya ya ci ya raina kokarin su hafsoshin sojojin da a yadda suke yakin saboda haka in har shi da yake shugaban ƙasa zai fito ya faɗo nan kalmar ta bakin shi National Security Advisor bayan wannan meeting da suke na jiya to waye wani mutum daga gefe ɗaya da zai fito ya zo ya ce wai ba a yaba masa ba a masa kokari
idan kana maganan yaƙi da ƴan ta'adda na Boko Haram misali Amurka ita ce ƙasar da tafi kowace ƙarfi a duniya ita ma ta ɗauki shekaru da dama a Iraki da Afghanistan tana ta gurma da ƴan ta'adda na mata gama da su
to wannan ba za ka hada magana Amurka wannan fadan Amurka da wata ƙasashe ba wanda kamar aggression ne wanda yawanci su mutanen kasar ba bisa san ransu ake musu wannan abu so sai kallon kamar an zo kasar su an shiga musu kasar su ba bisa ka'ida ba saboda haka su mutanen kasar kusan goyen bayan su da hankalin su sai ya fi kaiwa wajen su wancan da suke kallon yan uwansu ne kasar su saboda wannan mutane suke musu kutse cikin kasar su bai kamata ka hada maganar yakin Boko Haram ko na Najeriya da ƴan ta'addancin nan ba da waɗancan sannan na ƙarshen su abin da ke so maka magana idan har ana zancen cewa an sai kayan aiki duk wanda kayan aiki wayannan duk wayannan ɗan ta'addan da su yan Boko Haram da ƴan ta'addan nan ba wanda baya rike waya ta amfani wanda idan har da gaske ake yakin nan da su jami'an tsaron Najeriya duk inda mutum ya daga waya za su iya tracking cewar mutumin nan abu kaza kina location kaza shine wani shine za su tracking din sa kamar yanda aka yi a Ghana in ba kamanta ba shekara biyu da suka wuce ko ɗaya ta wuce wasu mutane suka je suka ka suka saci wasu mutane wasu mata suka garkuwa da su suka da su suka suna fara magana
kamar wasa gaba daya kaje aka kama su kamar kaji aka kama su a gama mutanen ƴan Najeriya ne so da haka kaga mu abin da muke nuna shine sakaci da rashin bibiya akan jami'an tsaron tunda ake magana kan jami'an tsaron Najeriya ake kiran sai wani abu akan su ai kullun kare su kina cewa majalisar kasa ta magana amma yanzu sai da wannan sanin jiyo kansu baka ba mutane aiki kace ba za ka bi su kai supervisor ka tabbatar abinda ake fada maka gaskiya bane abinda kuma ka bayar a aiwatar hatta an aiwatar da shi ne kamata
Farisa Ali Abdullahi me zaka ce akan bayanan Shashir Sharif
wato matsalan Nasura Ashira Sharif wato ba wani abu bane yana da kyakkyawar kudiri da niyya kawai kashin ɗaya ne bai da na ɗaya shi ba wani expert bane a harkar security bai tsaman shi tsohon soja bane shi ba tsohon dan sanda ba bai da ilimin harkar tsaro duk saboda daga bayanan shi duk na gaggano na fahimci wannan abubuwan yanzu abin da nake so ga maka yes yayi maganan jiya abinda dole yes ai naji dadi da kawo abinda meeting da shugaba Muhammadu Buhari yayi da manyan hafsoshin sojoji yadda kuma ya gaya musu abinda kokarin su har yanzu bai ganta ba saboda in kana tunanin abin ya dame ka yafi damun shugaba Muhammadu Buhari ka tsana ina ne gidan shi ne jihar shi ne saboda in kana shugaban kasa wurin daya ba za ka so ka rasa shi ba kai ko tsohon shugaban kasa Jonathan ne ba yadda ai kai so ka rasa kure that is the truth wannan shine gaskiyar labari duk inda sai dai karfi inda shugaban ya kai kuma na ji dadin tambayar da ka mishi yakin sunkuru yaki na terrorism
kafin ka je wannan zuwa a ran baka lokaci wannan lokacin kaman ƴan kasa suna kokawa cewar shugaban Muhammadu Buhari mutum ne wanda bai damu da kashe-kashen rayukan talakawa da ake arewa ba misali a baya an ga lokacin da aka shi mutane da yawa a Katsina amma sai aka je shi hawo jirgi ya tafi Lagos wurin birthday na ko wato matar wani dan siyasa ko Tinubu ne ko wane ne wanda talakawa suka yi ta korafi a lokacin ka kula a cikin social media a wannan lokacin a cewar gashi ana zubar da jini a arewa amma kuma ya tafi birthday a wani gari
ba dai birthday ba wannan ba halin shugaba Muhammadu Buhari bane ka gano sai dai wani abu ko ya riga ya yi plan ya yana kan hanya sannan amma ba halin shi bane shi birthday yayi ne yaki ne amma har yanzu kaman yadda ka fada ba a gama ta ba saboda haka ba za ka yi expecting yaki da ideology ba yakin terrorism yaki ne na ideology as long as ba mu kashe ideology in boko behind boko haram ba za mu taɓa kashe boko haram ba daga Nigeria
to a gaishe ku malamai za mu ja birki a nan sai rana wace muna fatan mu dawo mu ci gaba da kawo muku ci gaba wannan muhawara inda a shiri mai zuwa za ku ji an taɓo wasu daga cikin abubuwan da su masu muhawara suke cewa sun taimaka wajen ingiza ko kuma ƙarfafa zukatan wasu in aje wasu shiga cikin sana'ar sata da sace-sacen mutane da kuma wato kai har-harin ta'addanci sannan kuma akwai inda aka taɓo maganar mutanen da ke zagaye da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari sannan kuma shin gaskiya ne shi Muhammadu Buhari wani lokaci da gangan yake nuna kamar bai san abin da ke faruwa a cikin kasar ba muna fata za ku kasance tare da mu a mako na gaba domin jin cigaban wannan muhawara yanzu a madadin masu muhawara din shi Nasura Ashuru Sharif da kuma Barista Ali Abdullahi da kuma musamman shi wakilinmu na Abuja Hassan Mai Nakanu da ya jagoranci wannan muhawara da ya shirya da kansa Ali Mustafa Sufatin ya na Washington DC ke fata mun bar ku kallon ku huta lafiya
alhamdulillah masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Nigeria Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Sulaiman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.